sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM Talal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi 6 ga watan october shekarar 2019 hadiza kyari ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta farko ga maryam da kanin labarai
Korea ta Arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya da Amurka a fusaci yayin da babban wakilin Korea a zaman ya faɗi cewa bai ji dadin yadda Amurka ta kita canza ra'ayinta ba. Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya suka dunguma kan titina suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. Da safiyar yau Lahadi majalisar ministocin Iraki ta fitar wani shirin garan bawul da za ta yi a kasar biyo bayan arangamar da aka yi inda jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zanga wuta har mutane 19 suka mutu.
To a cikin shirin namu na yau za ku ji inda jiragen yakin sama a jihar Kaduna suka halaka kimanin 'yan bindiga 10. Sannan kuma za ku ji inda majalisar dattawan Najeriya ta ce mahukuntar kasar sun hana barace-barace.
Za ka ga mutum ga shi da ƙarfin shi ya zo yana bara. Za ka ga yaro dan shekara 3-4 an ɗauko shi daga gidan iyayen shi. An tawo shi wai da sunan ya nemi karatu. An bar shi yana yawo yana barin gida za iya ci abinci.
Bayan haka za ku ji inda ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya ke ƙarfafa wayar da kai kan illar yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo. Kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Korea ta Arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya da Amurka a fusace yayin da babban wakilin Korea a zaman ya faɗi cewa bai ji dadin yadda Amurka ta kita canza ra'ayinta ba. Tabarbarewar ganawar game da batun makaman nukiliyar Korea ta Arewa ta farko cikin watanni lamarin ya dada kyautata zaton cewa Koriyar za ta ƙara ƙaimi wajen gwajin makaman tsokanar da take yi. Yan kwanaki bayan da ƙasar ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango wanda aka kera shi ta yadda za a iya harba shi daga jirgin ƙarƙashin ruwa. Amma barin zaman tattaunawar da Koriya ta Arewa ta yi ba lallai wani babban abu bane da ya wuce wata dabarar sake gabatar da ra'ayoyinta a zaman da suke yi don matsawa Amurka lamba a cewar wasu masu sharhi sun kuma yi hasashen cewa ta yiwu Koriya ta dawo zaman tattaunawar nan ba da dadewa ba. Kwana ɗaya bayan zaman ganawar a wajen birnin Stockholm da ke ƙasar Sweden, babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawar ya karantawa ƴan jarida wata 'yar takaitacciyar sanarwa inda ya yi bayanin dalilin da ya sa Koriyar ta fita daga zaman ganawar. Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya suka dunguma kan titina suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. An ga masu zanga-zangar suna ta fitowa daga birnin dauke da lema a yayin da aka yi ta sheƙar ruwan sama. A shekarun jiya jama'a, gwamnatin Hong Kong ta haramta sanya abin rufe fuska a lokacin zanga-zanga, lamarin da ya tado da wata dokar gaggawa ta zamanin mulkin mallakar Birtaniya da aka yi amfani da ita don kwantar da tarzoma a shekarar 1967. Yan majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan demokradiyya sun je wata babbar kotu a yau Lahadi da safi suna kalubalantar doka haramta rufe fuskar amma kotun ta yi watsi da bukatar su. Da safiyar yau Lahadi majalisar ministocin Iraki ta fadda wani shirin garan bawul da za ta yi a kasar biyo bayan arangamar da aka yi inda jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zanga wuta har mutane 19 suka mutu. Ministocin sun gana a tsawon daren jiya Asabar a kokarin da suke yi na shawo kan zanga-zangar da ta ba mahukunta kasar mamaki kwanaki 5 a jere ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 100. Jama'an majalisar sun fadda jerin wasu shirye-shiryen garan bawul da za su duba batun mallakar filaye da daukar sojoji aiki da karin kudaden tallafin kyautata rayuwa ga iyalai marasa karfi da kuma shirye-shiryen da za su horar da matasa marasa aikin yi. A wani jawabi da yayi a talabijin a daren jiya Asabar, ministan Iraki Abdel Abdul Mahdi ya faɗa wa ministocinsa cewa a shirye yake ya gana da masu zanga-zanga a kasar ya ji korafe-korafen su. Ya kuma yi kira ga masu zanga-zangar akan su kawo ƙarshen gwagwarmayar da suke yi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara kada kura'a a zaben majalisar dokokin kasar Kosovo da aka yi da wuri bayan da batutuwan da suka mamaye yakin neman zaben na bana suka hada da cin hanci da rashawa da rashin ayyuka da kuma yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da Serbia da zai ba kasar ta Kosovo damar zama memba a majalisar dinkin duniya. Veldeta Daka shugabar hukumar zaben kasar na cikin mutanen farko-farko da suka kada kura'a a birnin Pristina a yau Lahadi a lokacin da aka bude rumfunan zabe da karfi 7 na safiyar yankin. Ms. Daka ta yi kira ga 'yan kasar Kosovo akan su je su kada kura'ar su kafin a rufe rumfunan zabe da karfi 7 na yamma. Shugaban kasar Hashim Thaci shi ma ya yi kira ga 'yan kasar akan su fita su yi zabe, ya kuma buƙaci a yi zabe a cikin gaskiya da adalci. A yau 6 ga watan Oktoba, Thaci ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa duk wanda ya samu nasara sakamakon kuri'un da aka kada ya kamata ya inganta rayuwar 'yan kasar ya kuma magance kalubalen da ke gaba. Kusan mutane miliyan 1,900 suka cancanta su kada kura'a a kasar. Masu kada kura'a za su zabi 'yan majalisa 120 a zaben da zai kasance na hudu a majalisar dokokin kasar tun bayan da ta ayyana samun 'yancin kanta daga kasar Serbia a shekarar 2008. An saki madugun babbar jam'iyyar adawa Maurice Kamto na kasar Kamaru a jiya Asabar bayan da wata kotun soja ta ce a sake shi bisa umarnin shugaba Paul Biya. An saki madugun adawar ne bayan ya kwashe watanni 9 a gidan yari kuma bayan da shugaba Biya ya nuna alamun neman sasanci na bazata shugaban da ke fuskantar tarin korafe-korafe daga kasar da kuma suka daga kasashen waje akan 'yancin siyasa. Ga munan mun hada a yau, na gode da goyen bayan da kuka bani ba kakkautawa, abinda Kamto ya fadawa daruruwan masu goyen bayan sa kenan da suka tarbe shi. Ya ce naga abinda kuka yi duk da cewa ba ku iya gani na ba. Kamto ya sanar da sake bude wani sabon babi a gwagwarmayar da yake yi, ya kara da cewa idan wasu mutane na tunanin cewa yantar da mu na nufin karshen gwagwarmaya to ba su fahimci komai ba. An kama Kamto dan shekaru 65 da haihuwa a ƙarshen watan Janairu bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zanga akan sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba na shekarar 2018. Biya dan shekaru 86 da haihuwa wanda kusan shekaru 37 kenan yana mulkin kamakarya a Kamaru shekaran jiya jama'a ya sanar da cewa ya bada umarnin a yi watsi da zarge-zargen da ake wa 'yan adawar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Nigeria, har fatar rundunar sojojin sama Nigeria ta ce jirgin yakin ta ya hallaka wasu 'yan bindiga guda 10 a wani daji da ke dab da birnin Wari da kuma kan tsaunin Janko da ke jihar Kaduna. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Nigeria, Air Commodore Ibikunle da Ramola, cikin wata sanarwa da ya aiko mana ya ce jiragen yakin Nigeria sun halaka kimanin 'yan bindiga 10 a wani daji da ke dab da birnin Gwari da makan dutsen Janko a jihar Kaduna. wannan farmaki ya biyo bayan umarnin da rundunar yaki da yan bindiga dadi wato operation hajaran daji ta bayar na afkawa duk sansanin da ke zama maboyar yan bindiga dadi wannan farmaki dai na zuwa ne bayan wani hari da yan bindiga dadi suka kai wa sojojin Najeriya a kauyen Sunke dake karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara da ma karuwar kauran waɗannan yan bindiga zuwa wajajen birnin Gwari Eya Komodo Daramola yace babbar manufar wannan farmaki dai shine dan tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a a arewa maso yammacin Najeriya mai fama da bala'in yan bindiga dadi a cewar masanin tsaro Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wannan sabon salo na sojin saman Najeriya ka iya kaiwa ga murkushe yan bindigar a gaba daya
wato abin da zamu yi cewa kai wannan dama wani tsari ne da sojoji da yawa suke yi kamar lokacin yakin Vietnam da sauransu America ta irin amfani da irin wannan jiragen sama da ko kuma zance sojojin su na sama za su je wuri su kai farmaki ta yadda shi wanda yake yaki da shi ba zai samu sakar ba sannan kuma amma sai a bi da sojan kasa kamar wato dai a share barbada musu harfashi daga sama na kasa kuma su bi su share wannan yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace kuma abu ne da ya kamata tuntuni da an yi tunanin haka a yi shi a dajin nan na Zamfara dajin birnin Gwari da sauran wurare ina ji insha Allah aka bi hana su saka sama da kasa duk ya kasance ana yaki da su insha Allah za a samu tsara
eh professor da yake yanzu headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce za ta shiga da mamaye wannan daji na birnin Gwari da sauran wurare kamar ta yaya wannan hubbasan nata zai taimaka wurin kawo ƙarshen wannan yan bindiga
wannan hubbasan zai kawo samun nasara don kamar yadda na nuna ma shine kamar an musu laima ne laima ta zo ta rufe su ya kasance daga sama ba su samun yawo ba su samun shawagi nan zuwa nan ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan Najeriya za su gan su kuma yi maganin su
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hassan Maina Kaina A Najeriya, majalisar dattawa ta ba wa gwamnatin tarayya da na jihohi umarnin gaggauta samo cibiyoyin koyar da sana'o'i domin rage zaman banza da yawon bara da matasa ke yi a ko'ina a cikin ƙasar, kamar yadda wakiliyarmu na sashen Hausa Madina Dauda ta haɗo mana rahoton.
Batun yawan yara da ba sa karatu musamman a jihohin Arewa, wanda asusun tallafa wa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sun kai har miliyan 8 da kuma waɗanda suka yi karatun, amma ba su da ayyukan yi, da ma wanda babu karatun kuma babu sana'a. Su ne suka ɗauki hankalin Sanata Abdullahi Ɗinladi Sankara, har ya kawo wani yunƙurin ƙuduri a Majalisar Dattawa, wanda zai ba wa gwamnatocin ƙasar dama na gina cibiyoyin koyar da sana'o'i. A nan Sanata Ɗinladi Sankara ne yake ƙarin haske a kan ƙudurin dokar.
Akwai abin da nake son mutane su fahimta. Idan aka ce barace-barace, ba wai almajirai kaɗai su suke bara ba. Akwai waɗanda su kansu za ka gansu da lafiyansu da ƙarfinsu ba wasu nakasassu ba za su kasance suna yawace-yawace aikinsu kenan barace-barace to shine muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu ta gaggauta yunkuri wanda yake za ta hana wannan barace-baracen idan muka dawo kan ainihin ƴaƴanmu kuma waɗanda suke almajiran ina kira ga ainihin gwamnati ta shirya wani wuri wanda yake za ta ci gaba da karantar da su ta saka su kan hanya da za su samu ilimi ingantacce ba wai sai lallai ilimin boko kadai shine ilimi ba ilimin qur'ani da ilimin addini abu ne wanda yake mafi muhimmanci idan tayi kokari ta gigina musu irin waɗannan wuraren ina ganin za a rage wannan yunkurin barace-barace da yawa
shi ma dan majalisar dattawa mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Sanata Obasani ya ce wannan kudurin doka zai taimaka wa ƙasa wajen farfado da tattalin arzikinta kuma zai sa ma'aikatu irin su babban bankin Najeriya su agaza wa matasan ga jawabin da yayi
ka za mu tabbatar da mu ga cewa kudaden da aka ware su an yi amfani da su ne wurin taimaka ma kananan ɗan kasuwa domin aka taimaka ma kananan ɗan kasuwa shine kawai wannan alƙawari da shugaban ƙasa ya yi cewa in Allah ya da sama da mutum miliyan 100 za su samu sana'a ko kuma aikin yi to ina ganin yadda za a samu kai da nasara kenan domin idan aka ɗauki kuɗin ƙasa aka taimaka ma masu sana'a karami idan yau mutum na da mutum 10 ne ko 20 suna aiki da shi in ka bashi talafi sai za ka dauko mutum 100 ko 200 ko 500 suna amfana ta wannan sana'a to za mu tabbatar da bankunonin kasar nan har ma babban bankin kasa gabaki da wato central bank suna da ayyuka da suke yi na tallafa ma al'umma wanda za mu tabbatar cewa sun tallafa ma jama'a ne masu kankanin aiki
a nashi nazari akan kudirin dokar da yanda zai taimaka wa kasa sanata Adamu Alledo yana mai cewa
ya kamata tun lokacin da aka dawo da demokradiya a 1999 ya kamata mu musamman mutanen arewa mu tsaye mu hana wannan bara din musulunci ya hana wannan bara christianity ya hana wannan bara ba abin da bara ke kawowa illa lalaci zaman banza da cuta za ka ga mutum gashi da ƙarfin shi ya zo yana bara za ga yaro dan shekara 3 4 5 an dauko shi daga gidan iyayen shi an tawo shi wai da sunan ya nemi karatu an bar shi yana yawo yana barin girza iya ci abinci karatun ma ba zai yi ba to dole ne majalisar dokoki da majalisar ta ce sai har ma ta jihohi gaba ɗaya mu taru mu hana wannan bakin ciki don a gaskiya bakin ciki ne muke gani kuma gaskiya na ga muku arewa ne kawai kisa ana wannan bara din ko kudu ka zo za ka samu gaskiya malam Bahaushe shi ne ke fara in ka je Maiduguri da ba ka samu Kaduna na bara in ka je kasar Nufe da ba ka samu Benue na bara
abin jira a gani shine yadda bangarorin gudanarwar kasar wato gwamnatin tarayya da ma na jihohi da kananan hukumomi za su samu daidaito wajen bin umarnin majalisar domin a samu a gina cibiyoyin koyar da sana'o'i ko matasa su samu ayyukan yi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. Kungiyoyin fararen hula a Nigeria sun shiga aikin wayar da kan al'umma yadda za su rika tantance labarin gaskiya da na ƙarya. Ga Nasiru Adamu Alkaya ya aika mu da ƙarin bayani.
Yara da ba sa karatu musamman a jihohin arewa
wato kungiyar ba da shawara kan yada sayayyar labaru a cikin al'umma wato community information technology and development a turanci tace jita-jita ne makamashin rura fitina a cikin al'umma da yake magana kan fadin makiyaya da manoma shugaban kungiyar Zakariyau ya ce watsi da labaran jita-jita zai taimaka wajen samun zaman lafiya don a yanar gizo wasu kan aika sakonni ko hotunan ƙarya don tada fitina
kun ka dobe yanar gizo-gizo to aka tarar ana yada jita-jita wanda kuma ba gaskiya bane ba ko kuma a jiya dauko hotuna aka yi rigima a wasu kasashen ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige ko kuma rigiman ma da aka yi wanda batta da alaka da abin da ake fama da shi a wannan lokaci sai a zo a barra su to waɗannan idan an barra su wanda bai sani ba zai dauka yi amfani da shi mai tabbatar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru ko kuma a nan ne abin ya faru da haka sai ka ga mutane suna ce to za su dauko fansa amma dai a kullun abin da muke yi wa mutane gargadi shi ne ya kamata kada su dauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba
don shugaban kungiyar mai yatti Allah na Abuja Dodo Oroji ya amince da wannan nazarin
bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane a ji a dauko hoto daga wata ƙasa a kawo a ci a ga mutanen da aka kashe sannan su mutanen nan duk wanda kakkashe mata ko kakkashe mai ko kasace mai dukiyar shi to zai yake ka kowane irin mutum ne ba fulatani bai dauka shanu zuka ya jefa cikin gona saboda ya zan ciwon dukiya sai dai kaddara don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko na buna kama shi don ya san cewa in ya cikin gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi kuma babu dalilin mu riga dauka hukunci ga hannuwan mu mutum da bai yake da abinci mutum da bai yake da dabba idan ka je kakkashe min shanu sai in kai ka kotu in nemo wannan shanun nawa da kakkashe
hakanan shi ma shugaban kungiyar kananan kabilu na Kaduna ta Kudu Mr. Mark Amani ya goyi bayan kaucewa yada jita-jita
kuma ko da ma kafofin watsa labari irin na waya kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafi daga Zed ne daga MTN ne wane ne to su yi maza su yi detecting wane ne ya tura idan ko ba sa ba da bayanai makamanci haka to gaskiyar magana kamfanonin su na ƙarya ne na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace company tana da information na kowa duk inda maka tura idan ana son a kama kowane ne za a same shi
ba ga fitina ta kai tsaye da makamai wasu na amfani da alƙalami da harshe wajen kunna wuta ko da kuwa ba za a ga ashana a fili ba Nasiru Adamuli kai murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba. Ku jama tambaya nike da.
To a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon ya ce karfe 11:20 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku ci gaban rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta hada mana bayan da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar da wani rahoto tana cewa akalla akwai masu tabin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'ummar kasar fiye da miliyan 201. Sai dai wasu masana masu kula da masu tabin hankalin suna ganin matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake samun karuwar masu tabin hankali a Najeriya. Zainab Gareki.
To kin zo nan da tabin hankali wato hankalinki ya gushe. Yaya kike yi?
Ni ma ban sani ba karan kaina baibu. Ban sani ba sai dan mutanen da suna wuri sun gani abu ne nayi da tsiya bayana kaman baba ya bayana. Ni karan kaina ba zan iya bayana ba. Linda na warke na a gaskiyar da na ganin ku na ga mutane amma inda abun ya kama ni da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara na kashe shi a ruwa mama Linda mama na ta gaya ni ka fita da su ta yi kuka da girma Almani Almasu baba na ma doke ni mu zo na Kaduna ni tare da yarwana sannan yarwana dima ya zo ya mutu sora ni kide da su Kano na maza suna Abuja su ma sun gaji da na musu waya sakarin jiya wanda su zo ba su zo ko ba da su zo da kansu da su yi ma ba baba ko shoko din magana da ba su zo ba ni kade ina tafa ma da yarinya na to me gida na wuce zo bai zo ba ga dai zo a ruwa sama na ruwa sama ya yawo sai gobe
amma tun farko me ya haddasa miki me yasa kika samu wannan tabin hankali
ni a dadin nu ban sani ba ni kam gaskiya baba na yana sha taba ni ma ina sha kadan taba na baki haka na ganye na baba na ya zo ya murka shasha a gungunin shi na dunkula haka ya
wato lofe irin na dadin
na dadin ya sha kuma sai kira ni ce lida ba sai kira ni zo sai ni ma karban kurba in ya sha giya ne ya ce zo zan karba dabba da ci zai bani ushi ba shi da namiji ba yana so na da yawa ni kuma zan karba ko ta wuri abubuwa din ne ko yaya ne amma gaskiya da na jogo na bun ya faru haka ne ina daidai buduru haka da abun ya faru kuma shine ciwo din ya buga na kai na asibiti mutumin ya doka na kai na asibiti abun bai ba shine doke na kai ma babana to tun daga lokacin kuma har na yi aure na kusa shekara 7 ko 30 yanzu na to abun bai sake ni ba ana bana lura sai su bana lura arura asibiti
anan kenan
anan baba ni ko ba dura na muza ga lura yake yi sai kwanta wuri in na kwanta wuri na bun yayi sauki sai su daga in bai yi sauki ba mata Salimu ma haka mu tafi gida har iyaye na duka sun zo sun mutu ba ko yanzu nan ba
amma anan fa yaya me aka baki har kika samu lafiya kamar
ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na tsuri da har an can jogo na san janta me ko gona san dawa diba mini gidan don dafa anci
to kina ganin kaman shi baba yana taimaka ma mutane ba ma masu ciwon hauka ba da sauran cututtuka annan
tunda yana taimaka marasa lafiya ko wani iri ciwo dai in sun yazo kaman iri ciwo tuntunan an tunzo da doke mutum gap yanzu haka yana taimaka yana warkewa duk wani ciwo yazo inda na gani a wurin na fi kusan wata da yanzu nan da ina tafiya nan yana samu sauki kaman wanda suna zaune basu tashiwa kafa yana mutu duk yana taimaka yana warke kamar mata yare mu yanzu na kafa ne in ta zo na ba ta iya tashiwa amma ta samu sauki ba komai ba alhamdulillah.
Evangelist Joel Gashaka yace suna da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimaka wa masu fama da kowane irin nau'in cuta.
To ka san yawancin matasa in lokacin da siyasa ta fara zafi akan ba su kwayoyi su sha domin su hauka su yi abubuwan da ba su a cikin hankalinsu to wannan ne yakan sa shaye-shayen kwayoyin ya yi yawa to in mutum ya sha a lokacin siyasa ya riga ya bijininsa ya saba in ran da bai samu ba ba zai ji daɗi ba dole sai ya sha nace maka a lokacin akan kawo mana yara 10 a rana daya 7 a rana daya da chain ina da matasa wanda na train na sun kai 50 saboda jinyar matasa jinya ma gaba daya kowanne irin jinya amma nan matasa suna ba mu wahala saboda suna da karfi wan sai an sa musu handcuff da chain kafin a dauko su to idan ka dauko su ba wanda zai iya ba su magani sai dai matasan na wanda na training nasu su ne za su yi daidai da su in aka ba su magani bayan awa 3 sai mu kunce chain din ya kare kenan
to baka samun kalubale musamman daga hukumomi a ce ko gwamnati kenan tunda za a ce kai kana bada magani ne duk da yake ba wai gargajiya bane amma dai baka samun kalubale daga su gwamnati
akwai takaddama wanda Ministry of Health na Nasarawa State ta bani muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba na kan tura zuwa specialist na kan tura su zuwa asibiti
wato dai kuna hadin gwiwa
muna hadin gwiwa ba mu da damuwa da juna su kansu ma su kan zo da kansu wuri na mai musu jinya kuma idan jinyar da ya zama ko na gida na ko mata na za ta zo haihuwa asibiti take haihuwa ko yayanan su kai ciwo in dai har ya gagare ni na kan tura zuwa asibiti
masu sauraro anan zamu da sa'aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakiliyar mu Zainab Babaji da ta hada mana rahoton sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
masu sauraro maimaicin shirin idan kwaya ta narke kuka saurara yanzu kuma ga wannan sakon masu sauraro kafin mu kammala shirin namu na yau ga Maryam da labarai amma a takaice. To a takaice Koriya ta Arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya a sabar da Amurka a fusace yayin da babban wakilin Koriya ya faɗi cewa bai ji daɗin yadda Amurka ta ƙi ta canza ra'ayinta ba. Lamarin tabarbarewar ganawar game da batun makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ta farko cikin watanni ya dada kyautata zaton cewa Koriya za ta ƙara ƙaimi wajen gwajin makaman tsokanar da take yi ƴan kwanaki bayan da ƙasar ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango wanda aka kera shi ta yadda zai iya harba shi daga jirgin ƙarƙashin ruwa. ƴan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkunan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya suka dunguma kan titina suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. An ga masu zanga-zangar suna ta wa daga birnin dauke da lema a yayin da aka yi ta sheka ruwan sama. Da safiyar yau Lahadi majalisar ministocin Iraki ta fadda wani shirin garan bawul da za ta yi a kasar biyo bayan arangamar da aka yi inda jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zangar wuta har mutane 19 suka mutu. Masu sauraro baki daya abin da ya saka waka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma wani makon za ku ci abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatar da shirin. Sai Lainat Sakilu da ya hada shirin da kuma injiniyan namu na yau Bill. Hadiza Chari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
zuwa